بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيرجع وتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبود إيد تليه تد قوم شاترا وندي ريد ريد أشرين ديو جوات نوفمبر 1998 إذا نبأ من تاب من أكرا تلتا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله عند مكي كرقشن الاعتماد على اليدين في النهوض الى الركعة ينقلي زوا ركعة تبيو كوتا اكو كوتا هدو دمتون زي احال ديكي صلى اكا تزي ساحن نايشن يدوغلا اينهن اكيسا انن يتاشي مانا كدا متون ينقلي يتاشي دبيوة انيا يحكا ياي كسكولي ياي بدي اثيري اند وتلرورة dalili akan haka shine hadisan da suka zo dangane da cewa a yunkura a tashi da gwiwa ba su inganta ba hadisan da suka inganta sune za a tashi da hannu kamar yadda muka ji wadannan hadisai al-Imam Shafi'i da Bukhari ya rawaito su sai kuma muka karanto cewa da hannu din in za a tashi za a dunkule hannaye ne ba za a shimfida hannaye kamar yadda ainihin mutane suke yi ba wannan ainihin kuskure ne sai dai a dunkule hannaye kamar yadda ainihin aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisi wanda al-Imam Abu Ishaq al-Harbi ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa sa'annan bayan da muka ji mallan yayin takhrijin wannan hadisi na Abu Ishaq al-Harbi cewa hadisi ne kyakkyawa kuma akwai kwatankwacin ma'anar shi a cikin Sunan al-Kubra da isnadi sahihi ta al-Imam al-Baihaqi shine sai mallan ya bayyana cewa hadisin da aka ce ku annabi yana tashi ba da hannayen shi ba ma'ana yana yunkuri ya taso daga sujuda kawai sai ya ainihin wuce zuwa ainihin raka'a ta gaba bai yunkura ya tashi da hannayen shi ba kuma bai yi jilsatul isra ba yace wannan hadisi hadisin ƙarya ne yace kuma duk wani hadisi da yazo da irin ma'ana irin wannan bai inganta ba yace yayi cikakken bayani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa mun zo da silsilar ahadith ad-da'ifa a cikin makon da ya gabata mun karanta mun ji zantutukan da ya fada wadannan dai hadisai ne ya tattaro su ya tarkato su ya nuna cewa ba su inganta ba na cewa annabi baya jilsatul istiraha balle ma ya tashi da hannu balle ya dunkula hannu to muka ji duk wadannan hadisai dai ba su inganta ba dama sharrin aiki da hadisi mai rauni kenan haka sharrin aiki da bid'a yayin da kake aiki da wani hadisi mai rauni to kuma kana kashe wani sahihi ne yayin da kake aiki da wata bid'a kuma kana kashe wata sunna ne to dan haka lallai jama'a sai su fada ka game da wannan bayan dai wannan magana kuma sai yace an samu wani daga cikin manyan malamai ya rikice dangane da cewa da ne wannan hadisi na Abu Ishaq al-Harbi hadisi ne mai karfi sai ya rikice ga cewa tayaya Imam ad-Dimashqi a cikin isnadin wannan hadisi wanda al-Haythamu dan Imran din nan Abdurrahman ibn Abi Hatim da ya kawo shi a cikin littafin shi Al-Jarh wa At-Ta'dil lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan bai ce mutumin banza bane bai kuma ce mutumin kirki bane yayi shiru game da shi to Al-Imam Ibn Hibban ya kawo shi a cikin littafin shi As-Siqat to sai shi wannan malami yace to ai tawfiq na Ibn Hibban idan Ibn Hibban ne kadai ya amince da wani malami to malaman hadisi ba sa yarda da wannan magana to abin da ya ruda shi kenan a kashin gaskiya Ibn Hibban ne kawai ya fito karare nuna ya amince da wannan malami dan ya gangaro da shi a cikin littafin shi As-Siqat to sai shi wannan malami da yake dan bana bakwai ne bai koshi ba cikin ilimin hadisi sai yake ganin cewa to Al-Sheikh Al-Albani shi yake kwabar mutane kamar su Ahmad Shakir wadanda suke yawan dogaro akan tawfiqat na Ibn Hibban to yaya akai kuma shi yau ya dogara akan tawfiq na Ibn Hibban sai yace to abin da ya faru shine bai fahimci matsalar bane saboda bai yi zurfi ba a cikin ilimin hadisi yace amma in kana son cikakken bayani mai muhimmanci ka koma ka karanta littafin shi ainihin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna to shi wannan Tamamul Minna kamar yadda muka faɗa a wancan karatu da ya wuce mun zo da shi mun fara karanta mun ji ainihin wato na fara takaito mana matsalar da ainihin take cike a takaice kafin mu fara karatu sai lokaci ya wuce to wannan ainihin mas'ala wanda yake Al-Sheikh Al-Albani ya zuba ta anan cikin Tamamul Minna ya takaita bayanin ta takaitaccen bayani mai gamsarwa da wadatarwa a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa dinnan. To dan haka muke ganin cewa yana daga cikin abu mai fa'ida mu karanto daga cikin silsilar da'ifa din in yaso, sai mu ainihin ce maka ka koma ka duba daga shafi na 197 zuwa shafi na 207 daidai na shi tamamul minna din, sai kaga cikakken bayani akan tabbatar da cewa hadisin ajinu to hadisi ne kyakkyawa ya inganta, za a yi aiki da shi babu matsala akai insha Allah. To amma kafin mu koma cikin silsilar da'ifa din wannan littafi tamamul minna, akwai shimfiɗa da Ash-Shaykhul Allamatul Albani yayi dangane da shi. To wannan shimfiɗa ya fitar da wasu ka'idoji ne waɗanda waɗannan ka'idoji yace dole ne dukkanin malami wanda yake hidima wa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya lura da su. To daga cikin waɗannan ka'idoji akwai al-qa'idatul khamisa, ka'ida ta biyar ita ce adamu li'timadi ala Tawfiq ibn Hibban, rashin dogaro akan amincewar da Ibn Hibban yake wa mutane. Wato in aka samu wani malami, duk malaman hadisi ba su nuna mutumin banza bane, ba su nuna mutane mutumin kirki bane, to kaga a zahiri ya zama majhuli kenan, ba a san halin shi ba. Dan da an ce mutumin banza ne to shikenan kaga an san halin shi, da an ce mai rauni ne an san halin shi, da an ce mutumin kirki ne an san halin shi, da an ce amintacce ne an san halin shi, to sai ya zama shi wannan malamai ba su ce komai game da shi ba. To in aka samu Ibn Hibbana ya kawo wannan mutumi a cikin littafin shi wanda ya shi akan mutanen da ya amince da su, sai malaman hadisi sai su ce ba su amince ba. To amma wannan ba a amince ba, to ba sake take ba babu kaidi. To shi wannan wanda yake dan bana bakwai ne a cikin wannan ilimi da ya taso, sai ya dauki wannan ba a amince da amincewar da Ibn Hibbana yayi wa wani malami ba, sai ya dauke ta sake take ba kaidi. Shine Ash-Shaykhul Allamatul Albani sai ya gyara dangane da wannan matsalar. Shine nake so zan karanto mana karshen abin da shi Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya faɗa a ƙarƙashin wannan ka'ida ta biyar, cewa ba a amincewa da magana Ibn Hibbana in yace ya amince da malam wani, sai in Allah liba an ga wani ya amince da shi, ko kuma sai an ƙara tsawaita bincike game da shi kanshi Ibn Hibbana din. Wannan ainihin bayani ko da zan karanto, asali bayanin yayi shi daga shafi na 20 ne zuwa shafi na 26, to amma ni bayanin da zan karanto mana kadai daga shafi ne na 25 zuwa 26. In ka samu wannan littafi tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna na shi Ash-Shaykhul Albani, sai ka karanta wannan al-qa'idatul khamisa. A takaice da malam din ya gama kawo misalai dangane da mutanen da Ibn Hibbana yace ya amince da su, daga baya aka gano cewa mutane ne majhulai ko masu rauni, to sai Ash-Shaykhul Allamatul Albani yace wal khulafatu, a takaitaccen bayani takaitaccen takaitewa, anna Tawfiq ibn Hibban yajibu an yutalaqa bi kaseerin min at-tahaffuz wal hadar, yace idan Ibn Hibban ya amince da wani malami shi kadai, to abu ne wanda yake ya kamata lallai a sa taka tsantsan da kula mai yawa, li mukhalafatihi al-ulama fi tawfiqihi lil majhulina, saboda shi Ibn Hibban ya saba wa mafi yawancin malamai wajen amincewa da yake da mutanen da suke majhulai ne. Majahala dai abin da ake nufi shine malami ya ruwaito hadisi, sai a binciki wannan malami, babu wani malami da yace shi wannan malami mutumin kirki ne, ma'ana ba wanda ya san halin shi ta wajen kirki ko kuma rashin kirki. Sai kuma aka bincika aka ga dalibin shi kwaya ɗaya ne rak, kuma shi ma dalibin nashi bai ambaci bai san halin shi ba, bai faɗa ba, sai a ce wannan malami ya zama majhulul aini. Majhulul hali kuma shine malamin da ya zama shi ma ba a ji halin shi na gari ne ko na banza ba, sai aka bincika aka ga yana da almajirai guda biyu, to wannan an fi ce mishi mastur dan a bambance shi da shi da majhul. Dan haka in ka ji kai tsaye sun ce wani majhul ne, to a zahiri suna nufin majhulul aini. In ku ka ji sun ce mastur, to suna nufin wanda yake yana da ainihin dalibai guda biyu, amma su kansu daliban ba su ambaci halin shi ba. To irin waɗannan hadisansu duk sai a ce ya zama ba'ifi, amma shi wanda ya zama mastur ne wanda yake da dalibai guda biyu, in aka samu daliban nashi sun fi biyu zuwa uku zuwa hudu, kuma dukkaninsu su masu nagarta ne, yadda ba wata tangarda da ta faru tsakanin ruwaito hadisi da suka yi a wurin shi, to wannan alama ce da ke nuna cewa wannan mutum amintacce ne, dan haka hadisin shi sai ya koma ya zama hasan, madadin hadisin shi ya zama ba'ifi. to shine wannan kaidar ce mallaka yake cewa to idan Ibnu Hibban yace ya amince da wani to sai fa a bincika dan wani lokacin yana amincewa da mutanen da suke akwai jahala jahalatu ainin tare da su wadanda suke majhulai ne majhulul aini sai yace lakin laysa zalika ala itlaqihi kama bayyanahu al-allamatu al-muallimiyyu sittan kili yace sai dai kuma cewa ba a amincewa da tawfiqat na Ibnu Hibban ba magana ce wadda take kawai sace babu kaidi ba kamar yadda ainihin babban malami الشيخ عبد الرحمن المعلمي wani babban malami ne salafi mutumin kasar Yemen wanda yake ba da dade wannan ba kamar shekaru 70 Allah ya dauki ran shi ya raya sunna wannan malami a zamanin shi Allah ya saka shi a cikin aljanna firdausi yayi wa sunna hidima a zamanin shi gurgurdan yadda zai iya wajen karantar da ita da rubutata da yadata da yi mata sharhi da bayyana ingantacciya da bayyana wadda bata inganta ba da kuma raddi akan yan bid'a to wannan malami a cikin littafin shi mai suna At-Tankil a cikin mujalladi na farko shafi na 437 zuwa 438 Al-Sheikhul Albani yace ka karanta wannan littafi ma'a ta'aliki alaihi tare da ta'alikin da ne wannan littafi asalin tarihin rubuta wannan littafi shine akwai Al-Hafiz Abubakar Al-Baghdadi babban malamin hadisi ne Baghdadi wanda yake ya rasu fiye da shekara 1000 ba Baghdadi wannan da ka sani alifun ba'un ta'un ba wannan daban ne wani na primary ne al-imam al-Baghdadi babban malami ne malamin hadisi malamin tarihi malamin lughal arabiyya jazahullahu khairan ya rasu fiye da shekara 1000 to yana da littafi wanda ya tarihu Baghdad yayi na tarihin kasar Baghdaza kasar Iraki ke to a cikin wannan tarihi nashi da yazo kan al-imam Abu Hanifa sai yace al-imam Abu Hanifa mutumin kirki ne babban malami ne na fiqh yayi bayanai na alkhairi to sai yace amma duk da haka saboda Allah ya sanya mishi rabkanuwa da mantuwa da shagaltuwa ya zama hadisin shi ba a karbe malaman hadisi ba su karban hadisi wurin al-Imam Abu Hanifa tare da cewa mutumin kirki ne domin koda kai mutumin kirki ne to sai an dube shin kai babit ne kana da hadda to al-Imam Abu Hanifa ba shi da hadda ta hadisi to fadan wannan kalma da al-Imam Abubakar Al-Baghdadi a cikin littafin shi sai aka samu wani ainihin dan bid'a Al-Kausari wanda shi ma ya rasu ba da dade wannan ba wanda yake sufi ne ba hanafi kuma mubtadi gashi nan dai abubuwa sun yi mishi yawa na bid'a Allah yake yi to wannan malami sai dauko wannan magana ta ainihin Khatibul Baghdadi sai yace shi bai yadda da ita ba yazo yi raddinta ya sawa wannan raddi nashi ta Anibul Khatib فيما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب زرجن خطيب البغدادي ويقام دكالي لين بانزا دي فتاة أكان الإمام أبو حنيفة كما قف كياي فتاة أكان شاي آدل كيازا أي دي جلما مالني دولا أفتاة أبن دي كتارة دشينا الهيري أبن دي زما كما دولا أكوي حتى ري تارة دشي سي أبينا سبو دي جارة متنشن الدين المسلنج توانا الردي دي يي wa al-imam al-khatib khatib yana cikin kabari fiye da shekara 1000 kaufari ya mishi raddi shine shi kuma al-sheikh abdurrahman al-muallimi wannan malamin da nake magana akai shi kuma sai ya raddi akan wannan raddin shine wannan raddin ya sa mishi at-tankilu bima fi ta'nibil kausari min al-abatil al-sheikh al-allamah al-albani ya dauki wannan littafi ya ta hakikin shi aka buga shi a mujalladi biyu ka ganshi kuma ainihin rabitatul alam al-islami suka fa ainihin aka buga wannan littafi mujalladi biyu ne to shine albani yake cewa ka koma ka duba wannan littafin to zamu duba din mu ji menene aka ce saboda karin ilimi ne maganganu ne malamai masu bincike sosai za su tsaya su sha dare su gano maka sirrin mas'alar da ta sa shekara 1000 da ta wuce ake ta rikici an kasa gane abin sai wani ya sha dare ya gano mas'alar sai ga an kwance mas'alar kowa ya kanshi ya waye to shine yace kaje ka duba wannan waraje li hadha al-bahthi raddi ala al-sheikh al-habashi fa innahu kaseeru li'timadi ala man wasaqahu ibn hibban min al-majhulina al-sheikh al-albani yace kuma dadin dadawa ka sake koma ka duba littafin da ni kuma na rubuta na raddi ga wani malami mai suna al-sheikh al-habashi wani malami ne dan kasar habasha wani mubtadi'i ne mabiyin dariqa al-sheikh al-albani ya tabbatar da cewa tarbi da ake rikewa bid'a ne shine shi wannan malami yaje kwaso hayaniya da bankaura da surutai marasa inganci yazo ya ainihin kawo su shine albani ya mishi raddi to shine yake nufi da Sheikhul Habashi raddin da ya mishi yace ka je ka duba domin wannan shehu dan kasa Habasha yana da yawan dogaro akan ainihin tawfiqin da Ibn Hibban yake wa majhulai Albani yace ka duba wannan littafi nashi daga shafi na 18 zuwa shafi na 21 jama'a mun fahimci wannan to kafin mu tafi da nisa bari mu tsaya mu duba cikin littafin tankil din mu gane menene matakan tawfiqat na Ibn Hibban wannan magana da Sheikhul Albani yace a koma a duba tankil to kafin mu karasa karanta tashi bari mu ji abin da ainihin shi Sheikh Abdulrahman Al-Muallim ya fadi gashi daga cikin shafi na 437 zan karanta zuwa 438 kamar yadda shi malam ya fada malam Abdulrahman yace hadha wa qad akfara al-ustadhu min radd tawfiq ibn Hibban yace shi wancan malami Kausari ya yawaita tunkuɗe amincewar da Ibn Hibban yake wa malamai wato mas'alar da ta faru shine Ibn Hibban din wasu sai ba su mai adalci ba wasu sai suka ce tunda mutun ne mai sakaci to duk abin da ya faɗa ai watsi da shi wasu suka ce tunda ainihin haka ne abin duk da ya faɗa a runguma shine manyan malamai muhaqqiqun masu kokarin tantance abubuwa dalla dalla sai suka ce a'a a tsaya a dubi abin a ilmance akwai abin da yake za a dauka akwai abin da yake ba za a dauka ba to kaga ilimi kenan to shine sai yake cewa shi kuma wannan ainihin wato Kausari yana yawaita tunkuda waccan magana ta ainihin shi Ibn Hibban sai shi Abdulrahman Al-Muallim sai yace wata haqiqa a kashin gaskiya anna tawfiqahu ala darajatin mutanen da Ibn Hibban yake cewa ya amince da su to suna bisa matakai ne wajen aminci al'ula mataki na farko an yi sarriha bihi ka an ya kula kana mutqinan aw mustaqimal hadisi aw nahwa zalika matakin farko daga cikin mutanen da Ibn Hibban yake amincewa da su shine ya fito karara ya fadi cewa ya amince da malami kaza kamar yace wane ai mutumin kirki ne amintacce ne ko kuma hadisin shi tsayayyen hadisi ne ko wata kalma makamanciyar haka to matakin farko kenan الثانيه متاكين بيو ان يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم يا جماعه wannan malami da Ibn Hibban ya kawo cikin littafin shi ainihin kitabul fiqat ya zama wannan malami yana cikin malaman Ibn Hibban da Ibn Hibban ya zauna tare da su ya koyi hadisi a wurin su to daraja ta biyu kenan الثالثه daraja ta uku an yakuna min al-ma'rufina bi kasrati al-hadith bi haythu yu'lama anna ibn Hibban waqafa lahu ala ahadith kathira ya zama wannan malami na daga cikin sanannun malamai da aka san su suna da yawan hadisi ta yadda za a san cewa shi kanshi Ibn Hibban ya hadu da hadisan wannan malami da yawa to sai a ce wannan mutum ma Ibn Hibban ya amince da shi amincewa wadda take to tana mataki na uku kenan in an dube ta a bisa ka'ida ta ilimi الرابعه متاكي نوكو نا ودند ابن هبان yake amincewa da su na hudu an yadhhara min siyaqi kalamihi annahu qad waqafa qad arafa zalika dhaka ar-rajula qad arafa dhaka ar-rajula ma'rifatan jayyida ya zama cikin bayanan da Ibn Hibban yake game da wani mutum kaza sai a fahimci cewa Ibn Hibban yayi san wannan mutum kyakkyawan sani sai a ce to wannan sanin da Ibn Hibban ya nuna a zahiri ya mishi to yana nuna ya amince da shi amma amincewar bata kai mataki na 1 ba ko na 2 ko na 3 ya zama mataki na 4 kenan al-khamisa mataki na 5 wanda shine na karshe ma duna zalika wanda yake bai kai haka ba ma'ana a karanta bayanan da Ibn Hibban yayi akan malami kaza sai a fahimci cewa Ibn Hibban yana nuna mana bai san mutumin nan sosai ba to wannan shine mataki na karshe na ya amince da shi kenan to ina hukuncin waɗannan matakai dangane da ma'aunan malamai sai Sheikh Abdulrahman Al-Muallim yace fal ula la taqillu an tawfiq ghairihi min al-a'immati bal la'allaha asbata min tawfiq kathirin minhum mataki na farko din nan idan Ibn Hibban yace wane kana mutqinan yana da inganci wajen rukun hadda hadisi ko kana mustaqiman ko kuma wane ya kasance tsayayye ne wajen hadda hadisi to wannan magana ta amincewa da Ibn Hibban ya nuna darajar ta bata gaza ta sauran malamai ba meyiwa ma darajar wannan inganci na wannan malami da aminci yafi amincewar da yawa daga wasu malamai ma da suke wa wasu daga cikin malaman hadisi din mun fahimci wannan da kyau ko jama'a mun gane wannan da kyau ko والثانيه متاكي نبي كما قريب منها يزما كوسا ده wannan معناه ان ابن هبانا ya ainihin koyi hadisi wurin ka ya zauna tare da kai, to yana nuna ya amince da kai kenan. To wannan amincewa za a iya karbanta a kusan daidaita ta da sauran amincewa ta malamai kamar su al-Imam az-Zahabi da Ibn Hajar da Sumizi da makamantansu. Wasalisa, na uku kuma makabula, sai ta zama karbabbiya ce. Ma'ana karbabbiya, hadisin wannan malami wanda aka aje a mataki na uku shine wanda ya zama wannan malami na daga cikin malamai masu yawan hadisi, ta yadda yake Ibn Hibban ya hadu da hadisai da yawa na wannan malami. To za a karbi hadisin duk malamin da ya kai wannan mataki na uku a ce wannan hadisi nashi ya zama karbabbi, ya zama hasan kenan. Warabi'a, na hudu kuma shine ya zama a cikin bayanan Ibn Hibban sai a gane cewa Ibn Hibban ya san wannan malami kyakkyawan sani. To wannan irin malamin da riwayar shi sai a ce riwayar shi ta zama saliha, ta zama mai nagarta. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wal khamisa, ita kuma ta biyar, la yu'manu fiha al khalal, to wannan ce ba a amintu daga a samu gibi da tuntube da hadari a cikin ta ba. To wannan mataki na biyar shine wanne? Wanda zaka ga cikin bayanan da Ibn Hibban yake ba a fahimci cewa Ibn Hibban ya san wannan malamin ba, sai a ce to irin wannan shine mataki na ya kasance majhulul aini kenan. To yanzu wannan malami Al-Haytham ɗan Imran wanda ya ruwaito hadisin ajinu dinnan, zamu zo zamu ga to a wanne mataki ne ya kamata ya shiga daga cikin waɗannan matakai guda biyar. Idan ya shiga mataki na farko da mataki na biyu da mataki na uku, to hadisin shi ya zama sahihun. In kuwa ya shiga mataki na hudu, to hadisin shi ya zama hasanun. Mun fahimci wannan da kyau ko? To yanzu abin da ya rage mana sai mu zo mu karanta mu ji. In mun ji ya shiga cikin mataki na hudu, to ya zama hadisi hasan. In ya shiga mataki na biyar, to wancan malami shine ya dace. Yadda yake kenan, to Ash-Shaykhul Allamatul Albani yayi kuskure. To kaga ma'aunan da ake gane malamai in sun yi sabani a gane wane yayi kuskure, wane yayi daidai. Ba kawai zaka ji to wanne ne naka, ka ce wannan dan kungiyata ne shine very good, wannan kuma ya zama fail. Ba haka ake yi ba. A ilmance ne ake bi. Dan haka dole in suka ce tafi ka duba littafi kaza, dole duk inda littafin yake sai ka je ka samo shi tukuna kafin ka iya tabbatar da maganar su daidai ce ko ba daidai ba. In kuwa ba haka ba, to linzami ya fi karfin bakin kaza. Idan wani ya sha dare yayi bincike ya zo ya faɗi magana, ya zama ba ka da yadda za ka yi ka iya gano daidai ko ba daidan maganar ba, to kai ka zama muƙallidi, shi ko ya zama mujtahidi a kanka. Don haka lallai sai ka karɓi maganar shi. Don in ka ce ƙarya ne, sai a ce to ya aka yi ta zama ƙarya? Ko kuwa ƙarya ne haka siddan kawai za ka yi manyan malamai rashin kunya? Jama'a, mun fahimci wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. To yanzu mun karanta abin da Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya ce mu karanta, sai mu dawo cikin littafin nashi Tamamul Minna. Sai ya ce to wa inna mimma yajibu tanbihu alaihi aidan, kuma yana daga cikin abin da ya zama lallai in yi fadakarwa akan shi har wa yau, annahu yanbaghi an yudamma ila ma zakarahu almuallimi amrun akhar hamun. Yace zantutukan nan da Ash-Shaykh al-Muallim ya fadi, wanda kaji na gama karantowa mataki na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 dinnan, yace to akwai wani al'amari mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a ƙara a hada da shi don a fahimci waccan magana. Ash-Shaykhul Albani yace araftuhu bil mumarasati li hadha al-ilmi, ba na karanta a wani wuri bane, amma saboda gogayya da kwarewa da yawan bincike akan wannan ilimi na gano wannan abu. To wannan dama sai an samu tsohon malami wanda ya kware a hadisi, ya shiga ya fita ya duba ya haddace ya yi kaza. Irin waɗannan malaman har sai ya zama fa littafi in ka je su biya maka, su buɗe littafin ma su karanta kamar su ɓata lokaci ne, kawai sai su ce meye tambayar ka faɗi, kana faɗi sai ya ƙarasa ya gaya maka. Su karatun ya riga ya zame musu jininsu da ɓargonsu da tsokarsu. Kai ne yanzu sai ka duba kaza, ka sa tabarau, ka duba baki kaza, harafi kaza, amma su duk baki ɗaya abin yana cikin ƙwaƙwalwarsu, sun karanta tun shekara 50, 60, 80 da suka wuce. Yake to akwai wani abu wanda yake ƙwarewa da ya daɗe yana a cikin wannan ilimi, don Ash-Shaykhul Albani yana sunna annabi hidima tun yana shekara 22 a duniya. Yau yana shekara 84 zuwa da 6 a duniya. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? Ai, ko faskare ka shekara 60 da wani abu kana yi, jama'a, kana ganin wani ice zaka ce wa dan bana bakwai, kai wannan zai wahalar da kai, in kuma ka fada sai ya wahalar da shi, in kuma ya ki da shi da gatarin duk sa jigata kuma icen bai fasu ba. Faskare abin banza kenan da ake a bakin titi. Balle matsala ilimi ya shiga ya kware ya yi kaza ya yi kaza, yace to ya ainihin gano wannan saboda kwarewa da yawan gogayya da wannan ilimi. kallaman nabaha alaihi, yace da kyarka samu malamin da ya fadakarwa akan wannan mas'ala. Wa ghafala anhu jamaahirut tullabi, yace kuma mafi yawancin dalibai ma sun gafala, basu san wannan ka'idar ba. Me yake? Wa huwa sai yace ita ce, anna man wasaqahu ibn Hibbana, duk malamin da kaji Ibn Hibbana yace ya amince da shi. Wa qad rawa anhu jam'un min as-siqat, sai aka samu wasu da yawa daga cikin amintattun dalibai sun yi hadisi a wurin shi, sun ruwaici hadisi a wurin shi. Wa lam ya'ti bima yunkaru alaihi, kuma shi wannan malami bai taba zuwa da wani hadisi wanda aka yi mishi musun shi ba. Fa huwa saduqun, to wannan mutum ya zama mutumin kirki, yuhtajju bihi, za a kafa hujja da shi. Abinda malam yake nufi shine, in aka samu wani malami guda daya, sauran malamai basu ce mutumin kirki bane, basu ce mutumin banza ba, wato suna ishara akan cewa majhuli ne. To in Ibn Hibbana yazo yace ni na amince da wannan mutum, sai a ce to a duba a gani wannan malami yana da manya-manyan almajirai amintattu, sai aka bincika aka ga yana da manya-manyan dalibai amintattu, kamar a ce cikin daliban shi akwai Imam Malik, akwai Imam Shu'ba, akwai Imam Abdullahi ibn Maslama, akwai Imam al-Bukhari, akwai Aliyu ibn Abdullahi ibn al-Madini. Misali a ce an samu daliban shi guda biyar, waɗannan dalibai kowanne daga ciki da ka ganshi babban malami ne amintacce, sun haɗu dukkansu sun koyi hadisi wurin wannan malami, amma ba a taɓa jin an faɗi hali na nagari ko na banza game da malamin ba. Sai a ce to daga ruwayar da waɗannan amintattu masu yawa suka haɗu suka yi wannan malami, to ya nuna wannan malami mutumin kirki ne. Don da ba mutumin kirki bane, babu yadda za a yi dukkansu su ɗinnan su haɗu su ruwaici hadisi wurin shi, ba a taɓa samun tuntuɓe sun ce kaza game da shi ba. To amma tunda ba ƙarara bane su suka buɗe baki suka ce malamin su siqatun, amintacce bane, to kai in ka zo sai ka hukunta shi da cewa to saduqun, mutumin kirki ne, to yuhtajju bi hadisihi, sai a hujja da hadisin shi, sai hadisin shi ya zama hasanun kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To abinda ake bukata kai ma ka tsaya kai gogayya da ilimin hadisi, sai kaga Allah ya maka baiwa a cikin insha Allah. Yace to wannan ka'ida ga ta nan ya bayyana maka ita. Dan haka sai yace wa bina'an ala zalika qawaitu ba'd al ahadith allati hiya min hadha al qubayl, yace to gini akan wannan ka'ida ta cewa Ibn Hibbana in ya amince da mutum, aka samu mutumin yana da almajirai masu yawa amintattu, kuma malamin nasu bai taba zuwa da wani abu da aka kyamace shi ba, to wannan mutum zai zama ainihin mutumin kirki hadisin shi a ce ya kyautatu. Yace to a karkashin wannan ka'idar da na fahimce ta, na kyautata hadisai, na karfafa hadisai da dama ta wannan ka'ida. Sai yace me? Ka hadisul ajni fi salati, kamar hadisin dunkula hannu a sallah, kaji ta idda ya biya gano hadisin ya inganta. To har nan kasar akwai dalibai waɗanda sun fito daga Jami'ar Islamiyya, wasu daga Kulliyatul Hadisi Sharif, wasu daga Kulliyatul Shari'a, wasu daga Kulliyatul Qur'anul Karim, duk baki ɗaya su ma sai da suka rudu akan cewa wannan hadisi gashi, da ka zo ka natsar da su a natse, ka nuna musu wannan ka'ida, sai kaga kansu ya waye, su ce to sun fahimci inda matsalar take. Jama'a mun fahimci wannan? Shi yasa karatu Jami'ar Islamiyya ne, Jami'ar Ahmadu Bello ne, Jami'ar DUK ne, Jami'ar Sokoto ne, duk ba jami'ar ba tukuna, shin kayi karatun ko ko certificate ka karbo? Shi ne kawai matsalar. In ba haka ba sai ku tafi Haya Islamic su ce kun yi muwatta, kun yi wane ne, sai a zo in aka ce maka Imam Malik ya bude babu ya ce kaza, haddathani ya haya an malikin, wa aina alfa'ilu, haddathani yahya an maliku, wannan fi'ilin ina fa'ilin shi, wane ne yake fadin cewa yahya ya bashi hadisi daga maliku? Sai ka ce baka sani ba, to ina muwaddan da kai a Haya Islamic? Bas ba muwadda kenan, kai ma ka zama muwadda sai a taka ka kenan, ai wata inka. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ubaidullah ibn yahya al-Andalusi shi ne yake fadan wannan magana. Al-Imam Malik yana da manyan almajirai guda biyu waɗanda sunansu ɗaya. Na farko akwai Yahya ibn Yahya at-Taimi, mutumin ƙasar Iraki. Akwai kuma Yahya ibn Yahya al-Andalusi, shi kuma mutumin ƙasar Maghrib na yammacin duniya. Wannan na gabas, wannan na yamma. To wannan muwaɗa da ke hannunka, kai mutumin yammacin duniya, mutumin Afrika, mutumin Najeriya, to Yahya ibn Yahya al-Andalusi shine ya ruwaito maka ita. Da yazo sai ya karantar da babban dan shi mai suna Ubaidullah. To Ubaidullah ne yake cewa haddathani Yahya an Malik. Yahya ya bani hadisi daga Maliku. Maliku ya ce daga wane? Wane daga wane? Wane daga wane? To ba wai haya Islamic ba, ba jami'a ba, ba degree ba, ba digirgir ba, ba masters ba, ba PhD ba. Shin kai karatun hakika ko ku kaje ka karbo shahadatu zur? Haka al-Imam Shankiti, al-Sheikh Shankiti, Shankiti babba mai tafsirin Adwa'ul Bayani fi Ibahil Qur'ani bil Qur'ani. Dalibai suka yi mishi tambaya Allah gafarta mala, bayani akan shaidar zur, yace wannan certificate da ake baku shine shaidar zur na farko. Ka ci kaza a kaza a kaza a kaza first class kaza first class kaza first class, kana zuwa baka karanta hadisin tun daga kan isnadin sai aji baka iya ba. To ina a da ka samu anan? Ba ka zama zet ba? Ka zama zet, kaga ba iya ciki. Allah ya kiyaye. To don haka jama'a, kun ji yace kamar wannan hadisi na ajinin dunkul hannu a sallah, ashe wannan yana nuna idan kaga babba malami ya magana kafin kai saurin ci a wannan magana kuskure ce. Ya kamata kai wa kanka adalci tukuna tsakaninka da Allah. Shin kai ka leka inda malamin nan ya leka? Misali kai iyakar karatunka duk fikihun duniyar ka daga qawaidi ne zuwa ahlari. Ka fara ijmawi malamin ka ya mutu ko kuma ka gudu ko akan ka kai ne shugaban kungiya ko dan malikin malamai sai ka daina zuwa makaranta. Misali sai wani malami wanda shi ya san mukhtasar sai ya zo yayi magana. Yanzu tsakani da Allah ya kamata kai din nan kai saurin cewa yayi kuskure? Karatunka fa bai kai nashi ba. Kai iyakar ka qawaidi ahlari, ka fara ishmawi, ka gudu makaranta ko malamin ka ya mutu ko aka nada ka kai ne shugaba, daga nan ka daina zuwa makaranta. Wancan kuma yayi karatu har ya kai mukhtasar sai ya zo ya bada fatawa a cikin fiqhun malikiyya. Dan Allah zaka iya bada fatawa ka rushe tashi? Daya kenan. To in ka bayar, masu saurare bai kamata su ce malamai biyu sun yi sabani ba, sai a ce wani babban malami ya faɗi magana amma an samu wani bijibijin almajiri ya saba mishi. Abin da ya kamata a faɗa kenan, don bai kamata a ce mishi ma almajiri kai tsaye ɗalibul bijibiji, ya kamata a ce mishi wani bijibijin almajiri ya saba mishi. Don haka duk sanda aka ce malamai sun yi sabani, ka duba ka gani shin shi wannan malami ne ya tsaya ya lissafo zantutuka da dalilai da hujjoji, wannan ko kawai tashi ya faɗi wasu zantutuka waɗanda shi ga kanshi ba za su zama hujja ba, balle su zama akan wani. To bai kamata a ce malamai sun yi sabani ba. In ku aka samu babban malami, yanzu misali al-Imam Az-Zahabi idan yace kaza, al-Imam Ibn Hajar yace kaza, sai ka ce to malamai sun yi sabani, dan haka kai sai ka sha dare ka gane to menene daidai. Amma al-Imam Az-Zahabi yace kaza ko al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani yace kaza, sai a samu wani wanda yake iyakar karatun shi a musalal hadisi bai kuniya, iyakar karatun shi kenan a musalal, shi kuma sai yace kaza, ai kai da kanka ma bai halatta ka ce ma an yi sabani ba, bai halatta maka ba, saboda wannan bai ma shiga cikin daliban hadisi ba tukuna, balle ma a fara lissafi cikin malamai. Dan ka san bai kuniya, ka haddace ta, shikenan zai ce ka zama shikenan kai ka zama babban daliban hadisi, balle babban malami. To saboda haka yanzu al-Sheikh al-Albani, kun ga ka'idojin da yake bi, ya shiga nan ya fita nan ya gano nan ya ce hadisi kaza ya inganta, hadisi kaza ko bai inganta ba, sai ka yi wa kanka adalci tsakaninka da Allah, ka duba waɗannan littattafan da ya duba ya iya gano haka, ko ka duba kwatankwacinsu? Yanzu wannan Fati Salati ya ce ya duba littafi fiye da 150 sannan ya hada ta. To yanzu duk matsalar da baka nakasha shi kai jayayya da shi akan cewa kai baka yadda da kaza ba, sai kai wa kanka adalci, shin wai kai gaba ɗayan ɗakin ka ma ku tukuna akwai littafi 100? Kuma kai tsakaninka da Allah ka karanta littafai sun kai 100? Abinda ake so kai wa kanka adalci kenan jama'a. Wannan mai kuɗi miliyoniya ne misali, sai ya tashi sai ya dubi wata ƴar mota ta 250,000, sai ya ce ai wannan mota ba tsada, kai kuma dan kasuwa ne jalinka 20,000, in haka tayi dole ka ce kai wannan mota ta yi tsada. To a lokacin ya kamata ka ce alhazan garin nan sun ce mota ta yi tsada, sai ka ce alhajin garin nan, li'annahu wahdahu la sharika lahu, wancan ba alhaji bane in an hada shi da wancan, dan jalinka 20,000, mota 250,000 ta yi tsada, amma wannan miloniya yana da kaman miliyan kaza sai ce ai wannan mota ta yi arha yana da yancin ya faɗa ka dan yafi karfin ya sai goman ta to amma kai gaba ɗayan jalin ka bai wuce a sai tayoyin ta ba in ka ce ta yi tsada ba za a saurari magana ka ba sai a ce ba da kai yake magana ba ka ja baki da Allah ana magana da masu kuɗi ne jama'a mun fahimci wannan to haka matsalan nan take a ilimi jama'a wannan ya karanta Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah kai kuma ka je ka karanta Riyadus Salihin da Bulughul Maram innaka lam tablughul maram baka kai inda ake neman ka kai ba Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa fatawahama ba'dun nashiina to da na kyautata wannan hadisi na ajan cewa hadisin dunkula hannu a sallah ya kyautatu hadisi ne mai kyau za a yi aiki da shi sai aka samu wani wanda yake saban tasowa dan bana bakwai sai ya rude fi hadal ilmi wanda yake dan bana bakwai ne a cikin wannan ilimin hadisi sai ya rude wai yace annani na qattu nafsi nayi wa kai na tufka da warwara nayi wa kai na konga bakon baya domin ni nake cewa a daina dogaro akan tausikin Ibn Hibban to ni gashi na dogara akai to shin wannan dogaro ne akan tausikin na Ibn Hibban Albani yayi wata ka'ida ce ya shiga wani lungu wanda yake shi wancan bai shiga ba وجاريت ابن حبان في شذوذه يتي كما وينا داتي ده ابن حبان اينهن وجن سابا وسوران معلمي ده وضع فهو حديث العجني حديث العجني شي كو وانتن اينهن دان بنا بكوي سي يتي وي حديثن دنقل هنو اصلا دينن حديثي ني مي راوني الشيخ العلامه المحدث الالباني يتي وسياتي الرد عليه مفصلا ان شاء الله yace raddi zai zo ga wannan dan bana bakwai dalla dalla in Allah ya so ma'a zikri asharati amsila min ar-riwayati alladhina wasaqahum ibn hibban faqat tare da zan kawo misalai na ayin guda 10 na masu riwaya hadisi wadanda ibn hibban ne kadai ya amince da su amma wata bi ahul hafizani az-zahabi wal asqalani kuma aka samu manyan malamai mahaddata guda biyu al-Imam az-Zahabi da al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani wanda duk wanda kaga yana magana a cikin hadisi ko yana daga alƙalami yana rubutu a bayan waɗannan malamai da bazafi yake rawa ko wane ne shi ya dace da su akan manhajin su da aqida su ko bai dace da su ba lallai dai in ka zo bayan waɗannan malamai da bazafi kake rawa al-Hafiz Ibn Hajar shine yake da littafin tahzibut tahzib yake da littafin taqribut tahzib yake da littafin lisan al-mizan al-Imam az-Zahabi shine yake da littafin siru a'lamin nubala an jima ka dan zaka zo ka ji ka tafaran aikin da al-Imam az-Zahabi wa addinin musulunci tarihi ne na manyan mazaje daga cikin malamai da sarakuna da likitoci da injiniyoyi da duk wani wanda ya kware a kowane fanni na ilimi tun daga zamanin annabi har zuwa shekara 700 na farkon musulunci sannan yazo yayin littafin ainihin wato abin nan littafin mizanul i'tidali fi naqdir rijali yayin littafin tazkiratul huffazi yayin littafin daulatul tarikhul islam littatafai ga sunan al-imam az-zahabi sai iya inda idan ka ya gane maka to waɗannan malamai ga su manyan malamai ne a Sheikhul Albani yace zan kawo misalin mutum 10 waɗanda Ibn Hibban ne kadai ya amince da su amma kuma su ma sun bi shi akan haka to yanzu ni ma da nabi Ibn Hibban akan wannan magana kwaya ɗaya sai a zarge ni kenan dan dai ni ne Albani ni ba a kaunata misali saboda Allah mutum 10 Ibn Hibban kadai ya amince da su Imam az-Zahabi da Ibn Hibban da Imam Ibn Hajar sun yadda da wannan magana ni kuma ya amince da mutum daya ni ma nace na amince da shi amma ni sai a ce na wakashin yake da wari sauran na malamai na da kanshi misali ko kuwa in ba an kosa a ga faduwarka ba shi wannan ya dace da shi ne a mutum daya wannan kuma sun dace da shi a mutum 10 saboda Allah jama'a a rinka yin adalci a cikin ilimi yanzu kawai sai ka je sai ga mutum ya rubuta littafi wai tanaqubatul albani alwadhiha magana da warwara da Sheikhul Albani yake na sarari sai ga mutum ya zo ya same ni malam ku ne ke karantar da littafin Albani ga wani littafi an yi sai wannan littafi tun wata ɗaya da yi na same shi yana daki dai ne ka same shi kwanan nan wani dan dariqa ne mas'ala ta hada shi da abin nan ta hada Sheikhul Alamatul Albani da wani dan dariqa da ya rasa yadda zai huce sai ya ce to bari shi kuma ya san yadda zai yi tunda ya san in ya rama akan magana dariqa da Sheikhul Albani ya soke shi ba zai iya samun nasara ba to bari ya ce a littafi kaza ya ce kaza daidai ne littafi kaza kuma ya ce kaza ba daidai bane wai shi kuma ta nan zai rama to wannan zai yi ne ga waɗanda suke amma allazina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da cuta ta karkata ta nifaka da jahilci a zuciyarsu, amma duk waɗanda suke arrasikhuna fil ilmi, kafarsu ta dire ta tsaya daram akan ilimi, wallahi ba sa shakka akan haka. A cikin littafi kaza sai Sheikh Al-Albani ya ce wannan isnadi sahihi ne, wannan hadisin kuma sai ka ganshi a wani littafi a Sheikh Al-Albani ya ce wannan isnadi da'ifi ne, to in kai baka kware ba sai ka ce to nan ya ce sahihi nan ya ce da'ifi. To ai nan ma a karatun da muka yi na baya ai mun wuto misalin wannan hadisi dangane da dora goshi da hanci a sujuda da ainihin cewa a tashi kada a dogara da hannu, yace wannan hadisi na ƙarya ne. To kuma in ka komo sifatu salati sai ka sake ganin ga kuma dora goshi da hanci kuma yace hadisin sahihi ne, sai ka ce to yayi magana biyu kenan, a'a to baka kware da ilimi ba kenan, magana ce guda ɗaya, wannan ta zo ta hanyar ƙarya ne sai yace ƙarya ce, wannan kuma ta zo ta hanyar masu gaskiya yace gaskiya ce, haka ake a ilimi. Kana zaune sai wani makaryaci yazo ya baka labari sai ka ce kada Allah gafara, magana banza ce wannan, wannan maganar da ka ƙaryata a dazu kuma sai wani mutumin kirki yazo ya gaya maka sai ka ce to ka amince da ita, sai ace to kai magana da warwara, asali ba magana ce da matsala ba, ina matsalar take daga wanda ya dauko da kwanta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan abin da ya faru kenan. Saboda haka babu wani ainihin tanakubi akai insha Allahu ta'ala. Abin da muke so ka fahimta shine duk wani malami da ya taso yace sunna zai yi wa aiki ita kadai, yace ba zai kare wani abu ba, duk abin da ba sunna ba yace babu ragayya akai, wallahi zaka ji an fi zagin wannan malami fiye da faston da ke garin. Ina za mu fahimci wannan? A lokacin da annabi ya zo ya fara karantar da jama'a, ko ka san cewa sai da duniyar kafirai da kafirci gaba ɗaya ta taba haduwa a Madina cewa a zo a yi mishi kwaf ɗaya, tunda duk ya haɗu yana ya kasu ne gaba ɗaya, to Kirista da Bayahude da Bamaguje da mabi al'adar gargajiya da ɗan ba ruwanmu duk a haɗu a ita, shine aka zo Ghazwatul Ahzab, yakin kungiyoyin kafirai suka taru a Madina gaba ɗaya, kowa ya zo ya kawo gudunmawar jama'ar shi, dan me domin tunda ya zo ne yana ya kasu gaba daya, to wai su haɗu su yake shi gaba daya, in ya so kowa ya je ya zauna ya ci gaba da abin da yake yi. Jama'a ko kun fahimci wannan? To haka duk sa'an da ka zo ka ce zaka bayyana sunna da dan shi'a da dan dariqa da dan bid'a da dan kaza, duk baki ɗaya sai su haɗa kai, wai kai kadai ake waraddi kawai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To wannan ita ce haƙiƙanin ko kuma shine haƙiƙanin al'amura waɗanda suke faruwa. In ba haka ba malamai nawa ne suka yi kuskure a cikin ilimin hadisi? Ibn Hajar ya yi kuskure a cikin ilimin hadisi, dan menene ba a yi tanaqubat Ibn Hajar al-Wadiha ba? Sai dai in matsala ta zo sai a ce wannan abu da ya faɗa kuskure ne ko makamantan haka, amma a ce wai a ware littafi su kutun da guda, kai ka san akwai wata manufa akan abin ne. In baka gane wannan ba kai dan bana bakwai ne, ka koma ka karanta tarihin Mala Abubakar Muhammadu Gumiya yayin wanye da malaman kasan nan, duk baki ɗayan su waɗanda suka ɗaure wa bid'a gindi, ɗariƙa suke ko ba ɗariƙa ba, da waɗanda suka ɗaure wa al'ada gindi, al'adar suke bi ko ba ainihin al'adar suke bi ba, matuƙar sun ɗaure wa bid'a ko al'ada gindi sai da suka haɗu gaba ɗaya akan faɗa da shi. Kai in baka san shi ba sai abubuwan da suke faɗe dangane da shi sai ka ce gaskiya ne. Kuma abin mamaki sai ya zama kwatankwacin irin na wannan Sheikh Al-Albani. Abinda ake magana a kai da ike sun san a ilmance ne Mala Abubakar Gumi yake magana a kai a lokacin, ba sa ɗauko wannan mas'ala su yi magana dangane da ita, sai su je su ƙago wasu mas'aloli na ƙarya, sai su tafi su je wani ƙauye sai su ce sun haɗa wa'azi sun zo su faɗakar da mutane ga wani mutum nan ya zo ya raba ƴaƴa da iyaye, ya zo ya ce a wulakanta iyaye, a sai ainihin rago a maiwa da iyaye, a sai nono a maiwa da uwaye mata. A ina ne akai haka? An yi wannan a ƙasar nan? To amma tsakani da Allah akwai kwaya ɗaya da ya faru? Idan ka ce malam tsakaninka da Allah, annabi ma ya zo za a yi hukunci, zai hukunci ba kawai ya ce mishi ka ji tsoron Allah kai mini hukunci da littafin Allah. Manzo Allah ya gyara zama ya ce tabbas ka zo inda zan yi maka hukunci da littafin Allah. Manzo Allah ya mishi hukunci da littafin Allah. Ai manzo Allah ma an ce ka ji tsoron Allah ko? To duk wani malami yanzu komai nadin shi da ƙari da sandar shi da kandiri da malafa, babu laifi a ce Allah gafarta malam, tunda abin nan ya ci tura. Ka ji tsoron Allah,
abinda ka fada gaskiya ne ka je ka samu shehin ka kai da kake muridin shi Allah gafarta malam tsakaninka da Allah da kuka ce mutane kaza mabiya malam Abubakar Gumi sun sai nono sun kai wa uwayensu sun sai rago sun maiwa da uwayensu wani ya kama uban shi ya daka tsakaninka da Allah malam ka bar magana dariƙanci da kungiyanci ka dubi yauma yaqumul mar'u ranar da mutum zai tsaya fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ka hada malan da wannan aya ka tina ranar da zaka tsaya a gaban Allah tsirara dama da hagunka wuta ce gabanka kuma Allah ne babu tafinta a tsakani kana jawabi in ka fitar da san zuciya daga nan sai aljanna inda san zuciya daga nan sai wuta malam shehu wali ka dubi Allah ka dubi wannan matsayi tsakani da Allah an yi to dan haka tun farko sai suka yi muridan nasu dabara duk abin da shehu ya faɗa sai dai ka ce alal aini war ra'as kai da kafa mun bi dan kar kai mishi irin wannan ka kure shi ka gane cewa zindiki ne yayi ƙarya to haka irin waɗannan matsalolin in ba bincike kake yi ba sai su je su rubuta littafi sai su zo su bata wani malamin sunna haka mutanen ƙasar Turkiya da mutanen ƙasar Iran aikin da suke kenan su rubuta littafi su zagi Ibn Taymiyyah su zagi Ibn al-Qayyim su zagi Ibn Abdul Wahhab su zagi Al-Amir al-Sanani su zagi Muhammad Ibn Ali al-Shawkani me yasa saboda sun yada sunna kai kuma baka san sunna ba sai ka zan tafiyar ku ɗaya da su amma ka zo kane wa ƴan dariqa da ko kana zagin malaman salaf jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka matsalar take to shine Al-Sheikh Al-Albani yace to ga waɗannan manyan malamai su ma sun bi al-Imam Ibn Hibban akan haka to su ma sai a ce sun yi tanaqudi kenan sun bi ainihin wato Ibn Hibban akan shuzuzin shi a mas'ala ce ta ilimi dan haka malamai da suka rubuta littafin fiqh suka ga cewa kamar babu ma wata mas'ala da basu fada ba sai kuma suka dawo suna rubuta wasu littafai suna sa musu al-ashbah wa an-nadha'ir mas'alolin da suke kama da juna sai su rikita ka mas'ala kaza da mas'ala kaza sai kaga kamar anan malamai sun ce haram can kuma sun sake zuwa sun ce halal sai a ce a baka fahimci abun bane gata al-Imam Ibn Abdussalam yayi al-Imam Suyuti yayi manyan malamai sun rubuta littafai akan haka dan a fitar da kai daga rikicin mas'alolin fiqh kuma dan wata mas'ala in ka dube ta da kyau ta fiqh an ce haramun ce sai kuma ka dubi wata da kyau sai kaga ita kuma an ce halal in ka gwada su sai kaga kamar ɗaya ne sai ka ce to malamai sun yi sabani sun yi rudani sun yi wahami sun yi bankaura sai a ce a kai ne baka fahimta ba rudanin da bankaura a kwakwalwarka ya faru shine sai su sa littafi al-ashbah wa an-nadha'ir mas'aloli masu kama da juna waɗanda suke kusan iri ɗaya amma ba irin su ɗaya ba misali kamar mas'alar iqa'a zaman iqa'a sai ka samu wani lokaci malamai sun ce makaruhi wani lokaci sai ka ce sun ce maka kuma ainihin sunna sai ka ce a'a to yaya kuma akai haka nan an ce iqa'u sunna nan kuma an ce iqa'u makaruhi sai ya ce a'a suna ne yayi daya amma siffar irin wannan zama ya saba wannan zama na iqa'u shine ka zauna akan digadiganka da duwar wayanka to wannan sai a ce kai iqa'u na sunna hadisi sun zo sahihai cikin sahihin muslim wadancan kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana malamai suka ce makaruhi ne shine mutun ya zauna da duwar wayan shi dafa'an a ƙasa ya goce kafafuwan shi a kwance dama da hagu sannan ya aje hannayen shi dama da hagu a ƙasa shine na makaruhi to kaga daga an yi maka bayani sai ka ce to ka fahimta ma'ana suna ne yazo daya amma ba lalle aiki yazo daya ba aiku Allah ya shiryar da mu to shine sai yace fatlub zalika fi bahasihi yace ka nemi wannan mas'ala ka karanta ta inda na tattauna ta a wurin kaifiyatul raf'i min as-sujudi daga shafi na 197 zuwa shafi na 207 kamar yadda na faɗa a dazu shine bayanan da yayi waɗanda dama yace wannan ahadul fudala ɗaya daga cikin manyan malamai ya rude dangane da wannan bayanai to a takaice kaji abin da ya ruda shi to kaji al-Sheikh al-Albani ya warware maka mas'alar to abin da yake faruwa jama'a mas'alar tana faruwa ne kai ka zama babban malami kuma akwai abubuwan da ya kamata ka sani kafin ka kai wannan matakin baka sani ba to sai ya zama ana can ana karantar da wasu matasa wannan mas'alar da ya kamata a ce a matsayinka kai yanzu ka sani
sai ya zama kai baka santa ba kuma kai ne zaka bada fatawa kai ne ainihin mai fatawa na koli kai ne na ƙasa baki daya in ka hau duro in ka hau microphone in ka hau ka zaka ce kaza shikenan yayan ku sai ya zama ga wasu can waɗanda ma ba a san su ba su kuma sun zauna an karantar da su mas'ala a yadda ya kamata to kana fade su sai su ganka ta baya sai su ganka tsirara misali yanzu a tara matasa a karantar da su ilimin mustalal hadisi sai aka karantar da su cewa hadisi ya zo mana wannan hanya ne hadisi ya zo mana ne zuwa gare mu ta hanya biyu ko dai ya zama mutawatiri mutawatiri shine kaza ko ya zama ahad ahad shine kaza ya zama garibi ko ya zama aziz ko ya zama mashhuri ko mustafidi sai aka tsaya duk aka karantar da matasa haka don haka sai a je ka kai babban malami ka zo gidan radio ka ce wannan hadisi garibi wannan hadisi bako ne su kuma waɗannan matasa waɗannan matan aure an koyar da su abin a ilmancen aka ce hadisi garibi ana nufin hadisin da ya zo ta hanya ɗaya sai su ganka ta baya sai su ganka ta baya sai su ga wandan ka ya fita to in sun faɗa sai a kasa fahimta a ga yaya akai har kuɗin nan za ku iya gane shi yayi kuskure ba ku san cewa shi din nan babban malami bane a baka fanko ne ta gina ne bata shiga ba papalolo ne wallahi kuwa waɗannan dinnan da aka yi ganin cewa ba su bane su ne hakikanin suka zauna saboda me su sun yadda sun bada lokacinsu sun koma sun yi karatun don haka ku malamai sanda kuke cewa jama'a ku tashi ku yi karatu abinda ake nufi ku ma ku tashi ku kara gaba in ba haka ba sai waɗannan jama'a da kuke cewa su tashi su yi karatu sai su yi karatun su zo su wuce naku ta iya yiwuwa misali a da duk anguwarku babban malamin anguwar baki daya wanda daga kanshi sai dai Fatiha ta iya yiwuwa duk baki daya ahalari ne karatun shi da cikin ahalarin nan yayi taron suna ya daura aure ya kwanci aure ya cinikin fili duk cikin ahalarin nan malanta shi take yawo shekara 30 60 40 da suka wuce Allah ya biya shi Allah ya saka mishi da alheri ya sa mishi ya sa shi a aljanna to yana nan yana wa'azi matasa ku tashi ku karatu matasa ku tashi ku karatu matasa sun bazama sun shiga wurin malamai sun yo karatu har sun kai mukhtasar rannan sai malami ya bada fatawa cikin ahalari sai matasa su ce a ai akwai mai mukhtasar yayi gyara dangane da wannan mas'ala misali mai iziya ya ce in kana da mata biyu ko uku ko sama da uku kamar hudu kenan ranar girkin wance bai halatta maka ka shiga ɗakin wance ba inda bukata sai mai mukhtasar ya ce a ya halatta maka ka shiga to yanzu shi wannan malam babban malami mai fatawa na koli iyakar karatun shi misali iziya wannan matashi kuma dan shekara 25-30 yayi han mukhtasar da ya ce ya halatta dalili zaka ce mukhtasar to sai kaga wancan babban mai fatawa na koli ya gigice dan bai taba ganin mukhtasar ba tun da yazo duniyan nan balle kai karatun shi to gashi shine babban malami amma bai san babban karatu ba to dan Allah an samu matsala ko ba a samu to kamar yadda muka tattauna ran nan kenan dangane da kira'a kira'a da aka ce babba yayi limanci ana nufin babban da aka waye gari dukkan su manya ne kuma sun yi daidai wajen karatu to sannan ake neman shekaru amma ba haka ba ku gabatar da yaro ya zama limamin ku babban limamin anguwa juma'a ne idi ne sallar roƙon ruwa sallar kusufi dan shekara 7 ko 10 yafi ku sanya dan shekara 30 ko 40 ko 60 ko 70 ko 100 wanda yake bai iya kira'a ba jama'a wannan yaro zai zo yana karatu ka ji shi kamar bahashi ne kamar ba quraishi amma wannan zai zo yana karatu kai da ji ka san karatun da Hausa ake yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim to kaga wannan da Hausa ake karatu to wannan kaga ba za a saka shi limanci ba sai a saka dan shekara 7 wanda ya iya lafiyayyar kira'a to haka matsalar take a ko ina jama'a ku tura matan ku makaranta su je su yi karatu ku ku ki karatu to da za a zo limanci sai a nada ta zama limami ya kai ka bi ta sallah sai su ce fiqhu ya ce babu sallah da fiqhu ya ce to hadisi ya ce da sallah al-imamu abu dawud ya rawaito hadisi sahihi manzo Allah yana da wata gaggwa mai suna sa'adatu sunanta al-kunyata ummu waraqa sai annabi ya je ziyara gidanta sai ta ce ya rasulullahi gidana da jama'a da yawa ka nada ni in zama limamiya manzo Allah ya ce ke ce limamiyarsu to waye ladan in lokacin sallah yayi ya kira sallah sai aka dubo wani dattijo sai aka ce kai ka zama ladan dattijo ya zama ladan. Ibn Abbas yace an zo an ta wuce tana limanci, wannan dattijo kuma ya shiga sahu ya bi ta sallah. To sallah ta yi ko bata yi ba? Fatawa Annabi ce dai ta yi ko bata yi ba? A to ta nake za a ce bata yi ba, Annabi ma a ce da gyara fatawar shi. Sallah ta yi ko? Eh to yanzu wannan mataka ta iya kira'a lafiyayya, kai kuma ga kanan tin irin kira'a ce Allah ya saka da alheri, sai ka tsaya a baya sai ta wuce gaba. Ai kware da gaske, Allah ya shiryar da mu. To wannan jama'a kun ji a takaitan takaitawa wannan bayani. Don haka yanzu sai mu dawo kan asalin mas'alar ta, magana akan takhrijin shi wannan hadisi. Takhrijin wannan hadisi dama mun fara karanta shi a makon da ya gabata. To amma sai lokaci ya kure muka ce zamu zo da tamamul minna. To mun ga dacewar mu dauko wannan takhrijin mu karanta daga cikin ainihin ita silsilal ahadith da'ifa mujalladi na 2 shafi na 392. Gashi a takeice a Sheikh Al-Albani yace fa akhrajahu Abu Ishaq Al-Harbi fi gharib al-hadith. Abu Ishaq Al-Harbi ya fitar da wannan hadisi na ajinu a cikin littafin shi gharib al-hadith mujallada ta 5 takadda ta 98 shati fuska ta daya. Don kamar da na faɗa a makon da ya gabata, Albani ya hujja da wannan littafi ne lokacin ba a buga shi bugun inji ba, amma yanzu zaka ji yadda zamu zo mu faɗa, zaka ji mai yiwa lambar shafi za ta saba don an buga shi a yanzu. Alhamdulillahi walahul minna. An al-Azraq bin Qais, daga al-Azraq dan Qais. Al-Azraq dan Qais yace ra'aytu ibn Umara, naga Abdullah dan Umara ya ajinu fi salati, yana dunkula hannun shi a sallah. To in ya dunkula hannu a sallah me yake yi? Ya atamidu ala yadayhi, sai ya sanya hannayen ya dogara a ƙasa, idza qama, idan zai tashi. Fa qultu lahu, Azraq yace da shi, sai nace da shi algafa tamalan lafiya, ina ga kana wani abu daban da musaba gani ba. Fa qala, sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, na ga manzon Allah ne yana yi, shine ni ma ainihin nake yi. Ko manzon Allah yace da su sallu kamar ra'aytu muni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi. Suka ga in zai tashi zai jinkula hannu, suka je suna yi, aka ce lafiya, suka ce ra'aytu, kamar kalmar da ya gaya musu cewa sallu kamar ra'aytu muni, kamar yadda kuka ga ina yi, ku je ku yi. Sai kuma suka ce mun ganshi yana yi. Alherin Allah ya kai muku ya ku sahabbai, kun isar da aiki. Qultu, ni Albani, Albani ne littafi, sai na ce wa isnaduhu hasanun, isnadin wannan hadisi mai kyau ne. Wa huwa haka ba, sai yace ga yadda isnadin yake. Haddathana Ubaydullah ibn Umara, Ubaydullah dan Umara ya ba mu hadisi. Haddathana Yunus ibn Bukayr, Yunus dan Bukayr ya ba mu hadisi. Anil Haisam, daga Al Haisam. An Atiyyah ibn Qais, daga Atiyyah dan Qais. An al-Azraq bin Qais, daga al-Azraq dan Qais bihi, shi kuma al-Azraq dan Qais yace yaga Abdullah dan Umar yana dunkula hannu a sallah, in zai tashi shine ya tambaye shi, shine Ibn Umar yace yaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi. To yanzu mazajen hadisin nan, bari ka ji yadda malaman fa suke aiki. Yanzu mazajen nan da ka ji an ce haddathana wa, na kowanne dole sai ka je ka binciki tarihin shi. Shi yasa ba abu ne na dare daya ba, ba na kwana biyu ba. Tsayawa za ka yi ka dage ka yi bincike. Amma kana son tuhibbul izza, tarumul izza, summa tanamu lailan, ga son girma, ga bacci, minal mahadi ilal lahadi, tun daga farkon dare har ƙarshen dare, kai ma ka san ba zai yiwu ba. Aka ce man talabal ula sahiral layali, duk wanda ke son girma to ya hana idan shi bacci. Har duniyan nan in kana son ta hana idan ka bacci, ka gani kayi zikiri ne, kayi tasbihi ne, kayi wuzdi ne, ka roka, ka gaya wa Allah kai ne yau hanya kaza, kana fatauci hanya kaza, nan da nan sai a ganka wata rana ka harde a kofar gidanka kai amawali kunnuwa biyu. To shekara 30 da suka wuce, ku ne goro, ku ne kaza, ku ne azara, ku ne kasa arna, ku ne kasan musulmi, duk kun shiga kun je kun nemo kudin. To yanzu sai ci, sai wani ya ce nan nan fa muna zaune da shi, wai kaga ya samu kudi. Amma ta duk wannan gogormaya da kasha. To haka al'amarin yake jama'a. To shine Al-Sheikh Al-Albani yace qultu wa ibn Qais, waɗannan ƴaƴan Qais dinnan da aka ce Atiyyah ibn Qais da Al-Azraq dan Qais dinnan, Albani yace siqatani min rijalis sahih, amintattun mutane ne kuma mazaje ne waɗanda suna da hadisai a cikin Bukhari da Bukhari. Wal Haisamu, to shi kuwa Al-Haisam dinnan, huwa ibn Imran, shine Al-Haisam dan Imran ad-Dimashqi, mutumin kasar Dimashq. To kaga sai ka kware a ilimin hadisi, in ba haka ba yanzu a cikin isnadin cewa akai Haisam, to Haisam dan wa, sai ka je karanta tarihin sai kaga akwai Haisam 30. To wanne? To duk ana bukatar in ka rikice sai ka karance tarihin su duka.
to daga nan sai ka gano wanne ne takamaimaito kwana nawa zakai ko wata nawa shi yasa wannan kalma da zaka ji malamai sun ce hadisi ya inganta ko bai inganta ba ba wai kalma ce kawai suka shafa tefate da rana kawai suka ce ya inganta wallahi dan haka saboda karatu sai ga su manya manyan malaman nan duk sai ka ga suna bakan cewa al-Imam az-Zahabi Ibn Kathir Ibn Hajar dukkanin su makafi suka mutu al-Imam az-Zahabi aka ce malam idan nan naka ka nemi magani yace wannan ido ni na san dalilin shi ku bar shi tafiya yake ba matara ce malam ka nemi magani ko aje ai maka gilashi yace a ku banni yace tun ina karami nake cin shi dole ne yanzu ya kare karatu ba dare ba rana to kana ga yau zaka ji zamu ci albarkacin wannan karatun nashi zamu zo da siyaru a alamin nubala zaka ji tarihi kai ka ce ya zauna a gaban malamin ne ya san shi bincike akai aka karanta abinda ake kenan jama'a karatu ake Allah yake ikra kai karatu ba ce kwanta ba ba nadi aka ce kai ba ba ce sanda zaka rike ba ba carbi ba cewa kai ikra karatu aka ce kai da haka ake samun malanta to amma kun ga kasashen mu ba da haka ake samun malanta ba yanzu in kai nadi haka ka saki kunnuwa guda biyu ka rike dangajejin tarbi in ka tura wasu bayan layin nan aka ce wali ya sauka nan sai a zo ya tara maka kudi a ce wani babban malami ne duk garin nan ba kamar shi wallahi mai yiwa ko tsarki bai iya ba Allah ya kiyaye to kamar yadda muka faɗa jama'a saboda yadda lokaci ya kure zamu tsaya anan amma zamu saka kasar da biyu insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika